بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan termina biyar kenan ko a wannan yammaci na ranar Lahadi 16 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Mayu 2026 daga wannan daura ta littafin Al-Muqida wallafa al-Imam Shamsuddin Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi al-Imam Adh-Dhahabi yana mana magana akan al-hadisul mawdu' ya yake nufi da hadisul mawdu' ya kuma ake gane shi azwa inda yake cewa qala shaykhu ibn daqiq al-aid iqraru ar-rawi bil wad'i kafin fi wad'ihi walakinahu laysa biqati'in fi kawnihi mawdu'an li jawazi an yakdhiba fil iqrar yace iqraru ar-rawi bil wad'i idan mai riwaya ya furta cewa shi ya kirkiri isnadi ko matanin hadisi kafin wannan ya isa fi wad'i akan tabbatar da hukuncin cewa na ƙarya ne walakinahu sai dai kuma yadda abin yake laysa biqati'in wannan iqrarin bai isa ya yanke zance fi kaunihi mawdu'an wajen kasancewar hadisin mawdu'i ba kamar yau kun gaba kun baya ko yace li jawazi an yakdhiba fil iqrar dan ta iya wajen cewa da shi ya kera isnadin ko shi ya kera matanin halakar ya yake ba shi ya kera ba yace in mutum yace yayi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to wannan ya isa a tabbatar da wannan hadisi a matsayin hadisin ƙarya amma kuma ta iya yuwa fa maganar da yake fara ita ma ƙarya ce shine itiradin da ya kawo saboda ibn daqiq al-aid kamar manta malamin usul fiqi ne sun iya kawo itiradat iri-iri kamar lauyoyi suke shine sai Dhahabi ya maza yace hadha fihi ba'd ma fihi wannan bincin malamin mu akwai wani abun dubawa a cikin sa ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد idan kuma ka bude kofar cewa mai yuwa abu ne mai yuwa a iya kaza lawaka ana fil waswasati wasafsadati zamu fada cikin wato waswasi cikin shakku wasafsada zamu fada kuma cikin kuskure dai ita cewa to ai akwai waye da mai ƙarya ita ma ƙarya akwai wata zama kaza kaza ai ta yin abu marasa tabbas نعم يجي قري كثير من الاحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها اكو حديثي da yawa da ake cewa na ƙarya ne amma babu dalili akan tabbatar da cewa na ƙarya ne ko da ba su inganta ba amma dai ba su kai matsayin a ce musu na ƙarya ba yace kama anna kathiran min almawdu'ati la yurtabu fi kadhibiha kamar yadda kuma da dama daga cikin hadisan ƙarya babu wanda yake kokonto akan cewa hadisi ne na ƙarya ba su da inganci ya ga magana shi akan hadisi al-mawdu' hadisin ƙarya dama wannan cikon zance akwai malamai da suka bada muhimmanci wajen tantance hadisi na ƙarya da rubuta littafai na musamman akan su akwai ibn al-jawzi shine abdurrahman ibn al-jawzi mai littafin mawdu'atul kubra wanda yake bugawa cikin mujalladi 3 yadda yake malamai suna da maganganu akan littafin kamar yadda wanda yake faɗa al-Imam Suyuti yake cewa wa fi kitabi walad al-jawzi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima min as-sahih wadh-dha'if wal-hasan jama'tuha kitabi al-qawl al-hasan yace a cikin littafin Ibn al-Jawzi akwai abubuwa da yawa waɗanda ba mawdu'ai bane ya kinkime su ya zuba su a ciki akwai sahihi akwai da'ifi akwai kikkiawa min sahihi wa da'ifi wal hasan shine yace jama'atu ha na tattara su a cikin littafi na mai suna al qawl al hasan fi dhabbi an musnad al imam ahmad ibn hanbal ya tace hadisan da ibn jawzi yace na ƙarya ne a cikin littafin suna al mawdu'at wanda suka zo a cikin littafin musnad al imam ahmad ibn hanbal to kuma ibn jawzi shi da hakim kamar mutane ne wanda suke wato sun yi hannun riga shi hakim yana da saurin ingantawa da ya ga abu ya dan sama-sama sai ya ce sahihun ala shartu shaykhaini ko sahihun ala shartu rima shi kuma ibn jawzi da ya ga abu ya ga bai mai ba ko zai ce mawdu'i ne saboda kaga su biyan ala tarafai na qidin su shine Suyuti yake cewa wa min garibi ma tarahu fa'alani fihi hadithun min sahihi muslimi daga cikin abin da zai baka mamaki Ibn Jawzi jur'asa ta kai ga ya dauko hadisin da ke cikin sahih Muslim ya ce ƙarya ne. Allah ya gafarta musu. Saraka littafin Ibn Jawzi al-Mawdu'at da shi littafin Hakim al-Musaddarah kamar da Ibn Hajar yake faɗa ba mai cin moriyarsu sai malami da ya sa abin da yake. Mutumin da yake muƙallidi da zai dogara kawai da abin da ya gani a littafi ba yi da yadda zai yi naƙasha zai iya kwaso wato irin abin da yake sha zai iya yin itace da maciji. Zai ɗauko abin da zai kara da kiyashi a cikin wannan littafin sai ya bi a hankali. Sai an bi abin da malamai suka faɗa suka tantance gaba da su. To akwai littafin shi al-Mawdu'atul Kubra. Akwai Tazkiratul Mawdu'at. Littafai guda biyu ne masu wannan suna. Akwai Tazkiratul Mawdu'at na Ibn Tahir. Ibn Tahir al-Maqdisi wanda ya rasu shekara ta 507. Akwai kuma Tazkiratul Mawdu'at ita kuma ta Muhammad Tahir al-Fatan. Shi kuma ya rayu tare da Imam Suyuti ne ya rasu 986 ina cikin tabakar da ke ba Imam Suyuti amma littafin sunan sa iri daya. Akwai al-Abatil kitabul Abatil na al-Jawzjani. Jawzjani shi ma mutumin ƙarni na 6 ne rasuwar sa 544 ko da 3. Akwai littafin Ibn Qayyim al-Manaful al-Manarul Munif fil hadith al-da'if na Ibn Qayyim shi amma yafi damuwa da ba da ka'idoji da ake gane hadisan. Akwai al-fa'id al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a na al-imamu Muhammad ibn Ali ash-Shawkani. Akwai kuma al-fawa'id al-mawdu'a fil ahadith al-mawdu'a wancan al-fa'id al-majmu'a ko kuma al-fa'id al-mawdu'a fi al-ahadith al-mawdu'a na mar'i al-maqdisi. Suna nan dai kala-kala malamai duk sun yi kokari su ga san tantance hadisan ƙarya. Sai kuma littafin Shaykhul Albani wato silsilatul ahadith ad-da'ifah wal mawdu'a wa athariha as-sayyi'a fil umma. Shi ma yana tattaunawa kan hadisai na ƙarya da yawa a ciki. To waɗannan sa daga cikin wuraren da ake gane hadisai na ƙarya. Hadisi idan na ƙarya ne ya haramta a dangantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai dai dangantawa ta bayani. Sai bayanin cewa to ga matsayinsa, ga inda aka kwana, ga inda aka tashi. Amma ka faɗe shi kawai kai shuru kamar kana nufin annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, to za ka iya tarayya da maƙaryatan a cikin zunubi. Mun dai ji kuma girman zunubin shine wato shiga wuta. Allah ya tsare mu. Sai malam ya ce al-mursal, al-hadithul mursal kenan. علم العلامة سقط ذكر الصحابي من إسناده فيقول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتسي المرسل شيني سونان دا أكسن يا غا حديث دا با أمبت صحابي أتكن سبا وصباس سو أتي با أمبت صحابي أتكن سبا دوما أنسان صحابي ني سنا غنن كمان ما غنن تا دمار سوكي كنا ومرسل منه الصحابي سقط sai ce kar a ce sahabi kuma dai da gaske din haka din ne tabi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza fa yaqulu tabi'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yaqau fil marasil al anwa'ul khamsatul madiya a cikin mursal ana samun dukkanin nau'o'i biyar din da suka wuce ayi magana akan sahihi ayi magana akan hasan ayi magana akan da'ifi ayi magana akan matruhi anyi magana akan mawdu'i to sune al anwa'ul khamsa allati madat zaka yi samun mursali sahihi mursali hasani mursali da'ifi mursali kaza 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 na fata mun gane fa min sahihil marasil daga cikin marasil wanda suke sahihai akwai mursalu sa'id ibn al musayyab mursalin malam sa'id dan musayyab din an ganshi ana karba wato saboda an san ina ne makharajin su yakan cire sunan Abu Huraira ne a cikin isnadin sa saboda sirkin shi ne bai fadin sunan sa sai ya ce kawai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa mursalu masruq da masruq da mursal din masruq wannan da ya taso a gidan Aisha radiyallahu anha shi ma saboda jullun riwayar sa daga Aisha ne in an ji ya ce annabi ya ce to hadisi ne da Aisha ta karantar da su saboda shi ya zauna a ɗakin ta yaron gidanta ne anan ya taso wa mursalu sunabihi akwai kuma as-sunabi Abdurrahman ibn Usayla as-sunabi wannan shi ma magana take ta haƙiƙi tabi'i ne, domin ya zo Madina ya musulunta, ya zo Madina ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya iso ranan Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanan shi hudu ko biyar da rasuwa ya iso Madina. To kaga tabi'i ne, suna yake cewa muhadram, wato wanda ya musulunta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ya samu sharadin zama sahabi guda daya, sai kuma bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, to ya rasa wannan. Kaga mallake Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam, to shi lam yalqa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin aslama fi zamani, akwai su dai daiwa haka wajen mutum 20 da wani abu wanda suka samu kansu irin wannan yanayi. An je garin su an yi wa'azi sun musulunta, wani zarafin rayuwa bai ba su dama sun zo sun ido biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka ba su samu sharafin sahabbantaka ba hayo, amma sun samu sharafin cewa sun musulunta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka suna da wata daraja ƙari akan darajar tabi'i. Ta wajen riwaya ana ansar riwayar su mursala, amma ta wajen in za a sannafa su to suna cikin tabi'ai, ba sa cikin sahabbai. Akwai shi wannan as-sunna bihi, ga kuma Qais ibn Abi Hazim shi ma haka ne. Qais ibn Abi Hazim shi ma ya zo kenan ya tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, shi kadai ne tabi'i wanda yake da riwaya daga dukkanin al-asharatul mubashiruna bil janna, domin ya riske su duka a Madina, duka sahabban ne ya riske su a Madina, ya riwaya daga gare su da ire-iren waɗannan wana hau zalika da ire-iren su. Fa innal mursala idha saha ila tabi'in kabir fa huwa hujjatun inda khalqin min al-fuqaha, mursali idan ya zama na cewa wanda ya ruwaito shi tabi'i ne babba, yace to ana ainihin wato karbar sa, malaman fiqhu suna karbar sa su yi hujja da shi, malaman fiqhu suna san marasilu kibari tabi'in wadanda an tabbatar cewa daga sahabbai suke ruwaitowa, babu wanda ya koya musu sai sahabbai, amma waɗanda suke ba su kai kibar ba, kamar sigar ne ko ausat ta yi wani ya ji daga tabi'i dan uwansa, kaga nan sai an so a san waye tabi'in da iga ya masa. Fa in kana fi ruwati dha'ifun ila mithli ibn al-musayyib, idan ya zama zuwa ga kafin a tike zuwa ga watin a ƙarshen isnadin akwai wani mai rauni a tsakatsaki, kaman kafin a kai ka kan Ibn al-Musayyab, da'ufal hadithu min qibali zalika ar-rajul, sai a ce to hadisin ya samu rauni ne saboda wancan mutumin, ba wai saboda mursali bane. Wa in kana matrukan aw saqitan wa hana al-hadithu wa turiha, idan ya zama wato an samu wani matruki ko wani ya sashe hadisin yayi rauni sosai kenan, sai a watsi da shi. Wa yujadu fil marasil mawdu'atu, kuma akwai ma mawdu'at, wato hadisi da yake na ƙarya kuma isnadin shi mursali, wanda isnadin shi bai cika ba. Na'am, in sahal isnadu ila tabi'in mutawassitut tabaqa kama rasil mujahid wa ibrahim wa sha'bi fa huwa mursalun jayyidun la ba'sa bihi yaqbaluhu qaumun wa yarudduhu akharuna, yace gaskiya ne idan isnadi ya inganta zuwa ga wani tabi'i tsakatsaki, kamar mujahid ibn jabr talibun ibn abbas, kamar ibrahim ibn yazid an-nakhai talibun ibn mas'ud, kamar ash-sha'bi amir ibn shurahil talibun ainihin wato shi ma ibn mas'ud ne da sauransu, fa huwa mursalun jayyid, ana mursali ne mai kyau, la ba'sa bihi, babu laifi game da shi, yaqbaluhu qaumun wa yarudduhu akharuna, wasu suna karba wasu su tunkudi, galibin malaman fiqhu suna karba, galibin malaman hadisi suna tunkude mursali. Wa auha min dhalika mursal az-zuhri, mafi rauni kuma shine mursalin al-imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, saboda shi galibi tsakanin shi da sahabi, tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutum biyu, akwai sahabi, akwai tabi'i, sannan sahabi, galibi yana riwaya ne daga tabi'i zuwa ga wani sahabi, wato bai cika riwaya kai tsaye daga sahabbai ba. Dan Malikin An-Nafi'in an-Zuhri, sai kaji an ƙara wani Zuhri daga wani, sannan sai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka shi yasa shi ake takatsantsan da nashi ana cewa suna da rauni. Wa Qatada, da Qatada ibn Du'ama, wa Humayd al-Tawil, da Humayd al-Tawil min sigari tabi'ina, waɗannan duka ba a karɓar mursalin su kai tsaye saboda suna tunkuɗe mutum biyu ne galibi a isnadin su kafin akai ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa galibul muhaqqiqina ya'udduna mursalati ha'ula'i mu'dalatin wa munqati'atin galibin malaman hadisi suna yin mursalin waɗannan malamai kallon cewa wato mu'dali ne wato wanda yake da gibi guda biyu a wuri ɗaya kenan ko munqati'i ko kuma wanda yake akwai gibi guda ɗaya fa inna galibar riwayati ha'ula'i an tabi'in kabir an sahabiyyin saboda galibin riwayar su daga babban tabi'i ne sai kuma sahabi daga babban tabi'i daga sahabi fa dhannu bi mursalihi annahu qad asqata min isnadihi ithnain da ka dinga ga mursal na waɗannan mutanen su sha'abi afwan su zuhuri su qatada da humayd abinda ake tunani shine akwai mutum biyu tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ka mursalin su ba a karban shi kai tsaye sai an nemi ya yake amma wancan na manyan tabi'ai to akwai malaman da suke karba galibin malaman fiqh akwai littafin al-Imam Abu Dawud shine Kitabul Marasil wanda Imam Abu Dawud ya ware shi ne kawai da ruwaito hadisai wanda suke mursalai ya kawo su da yawa ɗaruruwan su hadisai marasil sannan su waɗancan malaman misali tunda sun sa sharɗa akan kamar Imam al-Bukhari al-Musnad al-Mukhtasar to ba sa ruwaito mursali ba sa ruwaito mursali haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal in ba wata fa'ida ta zama dole ba ko yana da wata latifa da yake so ya fitar a wani isnadi ba bayar wato mursali domin shi kuma musnad ne kowane hadisai ya tattara hadisan sahabi wane ne kaga shi kuma mursali an goce hadisin an goce sahabin to sai in inda yana so fitar ta fa'ida ko na wata ziyada a cikin wani isnadi to akan samu daidai haka amma shi wannan tafin na Imam Abu Dauda ya ware shi ne musamman kawai dan ya taskace hadisai masu isnadi mursalai wanda kana neman su za ka gansu a wajen magana dai ta ƙarshe shine ba a karɓan mursali haka kawai sai an akwai abin da ya ƙara shi da ƙarfi abin da ke ƙara mai ƙarfi na farko shine ya zama min riwayati kibari tabi'in manyan tabi'ai ne suka ruwaito ko kuma an yi ruwa min ghairi wajhin ya zama yana da wata wato hanya daban wadda ba wannan ba ko kuma an yi adidahu mithlahu aw shabihan bihi a samu wani abu ya ƙara mai ƙarfi wani mursalin irinsa ko wani abu da ke kama da mursali kamar wata fatawa ko wata magana ta wani sahabi ko makamancin haka to duk waɗannan sukan sa zuciya ta natsu akan cewa waɗannan maganganu ko waɗannan riwayoyi suna da wani abu da ke tabbatar da asalinsu to sai a karɓa saboda haka amma ba wai kawai hakanan shi kaɗai ya zama hujja ba shi kaɗai kawai mursali ga magari ba ya iya zama hujja musamman dai a gun malaman hadisi wallahu a'lam sai sake cewa wal mu'dal sai kuma al mu'dal wa huma saqata min isnadihi ithnani fasa'ida shine a samu mutum biyu a isnadi su goce ko sama da biyu ya kuma Malik An-Nafi an ibn Umar sai kuma daga Malik dan ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga an goce akalla mutum ko wani abu makamancin haka to an goce mutum biyu shi ake cewa al-mu'dal wa huwa ma saqata min isnadihi ithnani fasa'idan wa kadhalika al-munqati to haka nan munqati shi ma saqata min huwa wahid kina fa hadha an-naw'u qalla man ihtajja bihi wadannan kadan ne suke hujja kamar shi ma Malik yana hujja da su a cikin muwatta akwai mu'dalat akwai ballagat sauransu duk ya kafa hujja da su akan mas'aloli na fiqh babu laifi a wurinsa kafa hujja da su wa ajwadu dhalika ma qala fihi malikun balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza fa inna malikan mutathabbitun fa la'alla ballagatihi aqwa min marasili mithli humaydin wa qatada yace idan kaji maliku yace balagani labari ya iske ni anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza ko fa'ala kaza wa kaza wani shaki ce maballagat maliku ya ce balagani labari ya iske ya ce to saboda kasancewar maliku mutathabbit ne mutum ne wanda yake tantance abubuwa in ka ji ya faɗi haka to yana da tabbaci akan magana ne amma ba zai iya kawo ta wasu ta saba wa sharadin shi ko abu makamancin haka shine sai yake cewa fala alla ballagatihi aqwa min marasili mithli humayd wa qatada. Wani lokaci irin wannan da Maliku zai ce balagani to karfin sa ma yafi karfin isnadin da a cikin shi mursali ne daga Humayd ko Qatada, wadancan guda biyu din sun yi irsali, irsalin su bai kai karfin mu'adali na al-Imam Malik. Waɗannan sai sake cewa wal mawquf, sai kuma al mawquf wa huwa ma usnida ila sahabi min qawlihi aw fi'li, shine abinda aka danganta wa sahabi aka ce ya faɗa ko ya aikata. Shi sahabi banda takrir, banda takrir Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ko min qawlihi aw fi'lihi aw takririhi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ganin an yi abin da ya saba wa shari'a ya bari. Amma wani sahabi yana iya gani ta yi bai samu halin yin magana ba, ko kuma ya fahimta ko bai ma fahimta ba, saboda haka su magana ne kawai da aiki. Wa muqabiluhul marfu, abinda yake kishiyantar mawquf shine al marfu wa huwa ma nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'li, shine danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar shi ko aikin sa ko takrir din sa. Akwai littafai da ake samun da hadisai mawqufat, daga cikin mafi girman su ne musannaf, musannaf na Ibn Abi Shayba da na Abdul Razzaq, wanda littafai ne mawsu'at masu yawa sosai, to haka sunan al-kubra ta Baihaqi, haka kuma littafin al-muhalla na Ibn Hazm, haka kuma littafin Ibn Abdul Barr su ne at-tamhid lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid, da kuma littafin abin nan ɗayan sharhin shi da yayi na al-istizkar. Sharhuhi ne guda biyu ma littafi ɗaya. Ɗaya ya bada muhimmanci ne akan riwaya da illa da mutaba'a, shine wannan kenan at-tamhid lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid. Anan ya fi bada muhimmanci akan lalubo isnadoji da mutaba'at ga hadisan. Al-istizkar shi kuma ya fi bada muhimmanci akan fassarorin malam fiqh. Al-istizkar fi madhahib fuqahai al-amsar. Nan ya fi bada muhimmanci akan matanin wace irin magana malam fiqh suke wajen taujihin sa. Wancan kuma isnadi yaya malaman hadisi suka kalle shi. Littafi ɗaya ne muwatta amma kuma sharhi biyu duka malami ɗaya. To a cikin wancan yana yawan kawo mawqufat da yawa. To haka Ibn Hazm a cikin muhalla, to haka kuma sauran malaman kamar al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra da sauransu suna da amfani sosai wajen kafa hujja da bayani akan fiqhu na mas'ala, a ga yaya sahabbai suka aiwatar, ya suka yi aikin, ya suka yi mu'amala. Idan ka ɗauki yanzu misali mas'alar haɗuwar sallar Idi ɗin nan da Juma'a, za ka ga cewa galibin mutane asari guda ɗaya suka sani akan mas'ala. Asari guda ɗaya shine na Ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Zubair, cewa ya yi sallar Idi ya shiga gida, bai fito sallar azhar ba, bai fito sallar Juma'a ba sai la'asar. Shi kaɗai mutane suka sani, da shi suke hujja galibi. Amma ga kuma cikin musannaf na Abdul Razzaq da na Ibn Abi Shayba za ka ga asaran da yawa. Daga shi kanshi Ibn Zubair ɗin akwai asari wajen guda huɗu daga shi kaɗai kawai. Akwai wannan ɗin, akwai wanda ya zo da cewa sallar da ya yi ma Juma'a ya yi bai yi sallar Idi ba. Ma'ana ba sallar Idi ce ya yi ya ƙi yin Juma'a ba, sallar Juma'a ce ya ƙi. Akwai wanda ya zo da cewa ya ma fito ya yi azhar ɗin. To kuma za ka ga asare na wasu sahabban daban, su Mu'awiya, su ainihin wato Ibn Abbas da wasunsu, za ka ga duka asaransu ga sanan. Idan mutum yana so ya ga asar na sahabbai, to sai ya koma cikin waɗannan littafai, za ka ga asar da yawa na ayyukan sahabbai da maganganunsu da kuma fahimtocinsu. Yana da muhimmanci ƙwarai ga wanda yake jam'u turuq ko riwayat akan duk wata matsala ya dinga komawa zuwa littafai irin waɗannan. Sai sake cewa al-mawsul mattasala sanaduhu wa salima min al-inqita, haka ce al-mawsul shine wanda isnadin shi ya sadu da juna kuma ya tsira daga babu al-inqita, babu yankewar gaba tsakanin malami da na ƙasa da shi. Wa yastuqu al-marfu'i wal mawqufi, haka nan shi ma mawsul na iya zama marfu'i ya tike zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wal mawquf yana iya zama kuma mawqufi. sai kuma al-musnad. Al-musnad huwa mattasala sanaduhu bi dhikrin nabiy sallallahu alaihi wasallam, shine wanda isnadin sa ya tike zuwa ga ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila yadkhulu fil musnad kullu ma dhukira fihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi asna'i sanadihi in kaba. Usna ganin musnadi shine in dai an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da isnadin kafin akai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan akwai in kibai. Akwai kuma musnadi da ma'anar littafi, inda za a ce musnadu Aisha, musnadu Firdaus, musnadu Abubakar da sauransu. Wato a tattara hadisan sahabi a wuri guda, kamar abinda Imam Ahmad ibn Hanbal yayi, ya tattara hadisan kowane sahabi ne a wuri guda, sai yake ce mashi kitabul musnad. Ko akwai musnadu Abubakar, sai musnadu Umar, haka ya bi su masanid na al-ashara al-mubashshiruna bil janna, sai kuma wato as-sabiquna al-awwal min al-muhajirin, manyan sahabbai, manyan ansar, sannan ya bi su haka kabila daban-daban, mataki daban-daban, hadde ya kai ga abin da shi ne musnad kenan. To haka kuma musnad da ma'anan duk isnadin da aka kai ga ya tike ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ash-shadhu huwa ma khalafa rawihi thiqat, shi ne abin da mai riwaya ya saba wa amintattu, ko dai ɗaya da ɗaya, wani mai riwaya ya saba ma wani, sai da mana wannan da aka saba ma ya fi wancan ƙarfin hadda. To wanda ya saba ya zama shadhi, wanda aka saba mashi ya zama wato abin nan kenan ma'ruf. Shi kuma ko kuma aw man farada bihi malla ya hatamilu haluhu qabulan firadi tafarudi, ko kuma ya saba mutane da yawa, wani ya kadaitu da abu na cikin riwaya, amma kuma wasu sun saba mashi kuma sun zo da riwaya kishiyar tasa, to shi ma wannan shadhi ne. Na uku kuma shine wanda wannan ya ambata nan, wato mutum ya zo da wata riwaya ba a ji ta abun kowa ba sai shi, sannan ya zama kuma shi bai kai karfin a karbe shi haka ba, tahmil menene ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ai kaga ko magana ce akwai mutumin da shi kadan ya faɗi ta zauna, akwai kuma wanda bai sai ya faɗi shi kadai ba sai ya nemi mataimaka. Akwai abin da wani zai iya yi shi kadai, anya da zai iya yi, akwai abin da kuma yafi karfin sa, dole sai da mataimaka. Wani bai kai karfin wato shi kadai ya sa abu gaba ba sai ya nemi a taya shi. Yanzu da akwai inda mutum ɗaya bai sai je neman aure ba, in aka tura mutum da aka ce je neman aure sai ce kuma kai kadai haka, nauyin magana tafi karfin mutum ɗaya. La tahmilu tafarrud, to kaga yayi sai dole ya nemi wanda za su taya shi, mutum biyu ko uku a gansu da auki, sannan ne za a karɓo maganar su. To haka a riwaya akwai wanda shi kadai bai isa ya ce ya ruwaito a karɓa ba, karfin shi bai kai ba, akwai kuma wanda karfin shi ya kai. Yanzu kamar Ibn Shahab az-Zuhri yana da riwaya da yayi tafarrud tafi guda 70, kamar Imam Malik yana da gara'ib da yawa wanda ya karaita da su, su ne ma abin nan al-Imamu An-Nasa'i littafi kitabul igrab, kitabul igrab wato hadisan da Maliku ya kadaitu da riwayar su shi kadai duk duniya, babu wanda ya rutu a da baka shi sai shi, kuma an karba daga gare shi, shine kitabul igrab na al-Imamu An-Nasa'i wanda Professor Muhammad Sani Umar Rijal ya mushi tahqiqi din nan, littafi haka mujalladi ɗaya kamar girman bulugul maram. So idan mutum mai nauyi ne to ya isa yin magana mai nauyi kamar nauyinsa, don kuma dan shafa-shafa ne haka to ba zai iya yin ta ba. Saboda haka ba a karban wanda ba a karban abin da sai a ce to yayi shudhuzi. Al-munkar huwa man farada rawi ad-da'if bihi, wancan da aka ce mai shadhi, saboda mafi shi a karankin kansa mutumin kirki sai a ce yayi shudhuzi. Amma ba mutumin kirki bane, idan mai rauni ne ko mai mara nagarta ne, to sai a ce abin da yayi sunan shi munkar, yayi nakara. Wa qad yu'addu tafarrudus saduqi munkaran, wani lokaci ma mutumin da ke da gaskiya ma in yayi tafarrudi a iya ce mishi munkari, a iya ce mishi ma shi ma munkari, amma dai an fi ce ma wato riwaya da take kadaitacciya daga mai rauni ita aka fi sani da suna al-munkar. Al-garibu diddul mashhur, shi kuma al-hadithul gharib shine diddul mashhur. Al-mashhur shine wanda yake da hanya uku ko sama da uku, shi kuma garib shine wanda yake da hanya ɗaya, wato wanda hanyar shi din da aka bincika ta tike wa hanya ɗaya, to yana zama madhan na laifi na abin nan na rauni ko kuskure da haka ake takatsantsan da shi shi sai ake ayyana shi a sanya yake dan a sanya za a mabaci fatalatan tarji'u garabatuhu ila al-matni wani lokaci garabar takan kasance matnin ne yake zama garibi wataratan ila sanadi wani lokaci kuma isnadin ne garibi fal garibu sadiqun ala ma sahha wa ala ma lam yasih ana ce magaribi hadisin da ya inganta idan hanya shi ana yace mashi garibi sannan kuma hadisin da bai inganta ba ma mai hanya daya ana yace mashi garibi sai dai akwai wasu malamai da suke amfani lafazin garibi su a istilahi su to da'if ne ko muradufu lidda'if ala ra'asihim al-imam at-tirmidhi in yace hadha hadisun garibun bai gwama shi da hasanun ko sahihun ba bai ce hasanun garibun ko sahihun garibun bai ce garibun kadai yana nufin da'ifi haka al-imam az-zailai a cikin nasbu raya zai takhrij hadisi gaba yace hadisi ne garib yana nufin da'ifi haka al-imam an-nawawi yakan ce garib wani lokaci yana nufin da'ifi da haka sai mu kiyaye wannan idan kalmar ta zo ita kare tana iya nufin da'ifi wat tafarrud yakunu imma liman farada bihi rawi isnadan wa matna ana cewa yayi tafarrudi ne ga abinda mai riwaya ya kadaita da shi sanadinsa ko matninsa wa yakunu lima tafarrada bihi an shaykhin muayyan yana ya zama kuma abinda ya kadaita da shi daga wani malami sananne kamar yuqalu lam yarwu yarwihi an sufyana illa ibn mahdi wala yarwihi an ibn jurayj illa ibn al-mubarak wannan ma tafarrud ne a ce daga makaranta kaza wani kadai yarwaito ko daga makaranta kaza ba wanda yarwaito sai wani wannan shi ma sunan shi tafarrud wal musalsal ma kana sanaduhu ala sifatin wahidatin fi tabaqati shi kuma musalsal shine wanda ake samun wato jeren gir wata siffa ta musamman ta tafi siffa ada'i ko siffar riwaya ko siffar masu riwaya kama sulsila bi sami'tu aw kama sulsila bil awwaliyati ila sufyan akwai musalsalun bi sami'tu kama yanda yake cikin al-iqtira al-musalsal fi jami' tabaqati ce haddasa fulanin ya ce sami'tu min fulanin sami'tu duka sai zama musalsalun bi sami'tu akwai musalsalun bil awwaliyya wanda shine a ce farkon hadisin da wane ya faraji kamar wannan hadisin na wanda ake cewa yana cikin sunan Tirmidhi hadisin irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wannan hadisi yana daga cikin musalsal bil awwaliyya malamai da yawa sun karance shi a matsayin shine hadisi na farko da suka je gun malamin su ya koya musu Usman sun je karantawa sai su fara karantar da shi sai su fara cewa shi aka fara karantar da mu zaki ci mashi musalsal bil awwaliyya an samu haka wajen gaba goma a cikin hadisin malamai sun ci gaba da yin wannan al'adan kowa ran da zai fara karantar da majalisin sa dan dalibai sun zo sai ya fara musu da wannan hadisin sai ya ci musu kuma nima da shi aka fara mu hadisin arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wani kuma ana samu kuma musalsal bil halatir riwat kamar hadisin mu'aduna ya mu'adu inni uhibbuka fala tada anna anta ula dubra kunna salatin zuwa karshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya murmushi shi ma mu'adu ya murmushi wanda ya koya musu suma haka nan sai a ce kowane malami yakan yi murmushi wajen koyar da hadisin to irin wannan wani ƙari ne na abin da ke nuna an kiyaye hadisin an kiyaye shi kuma an kiyaye wani abu da ya faru janibiyan a gare shi amma kuma ana samun rauni da yawa a cikin musalsala ga shi ne yake cewa wa ammatul musalsalati wahiyatun wa aktharuha batilatun likadhibi riwatiha da yawan su suna da rauni suna kuma da sun fadi saboda masu riwayar ana samun wato rauni a cikin masu riwayar wato ba wai a cikin asalin matanin ba a hanyar mutane sukan damu da wani abu wanda ba shine asali ba har su je hadisin ya zama ba su kiyaye shi yadda ya kamata wa aqwaha musalsalun almusalsalu biqira'ati as-saffi mafi girman su shine hadisin da yazo musalsal biqira'ati as-saffi wal musalsal bid damashqiyyin da hadisin nan da yazo wato musalsali da mutanen Damashq shine hadisin ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama na cikin sahih muslim da kuma musalsalin bil basariyin da hadisin da yazo musalsali da al basariyun shine hadisul bibaka hadisin nan na cewa ranar alkiyama akwai wani mutum da yazo da zinabi mujalladi 100 amma kuma yazo da wata takarda guda daya an fada la ilaha illallah a cikin ta da imani akwai kuma musalsalin bil muhammadina ila ibn shahabin tasalsuli da muhammadawa dukkanin mutanen da ke cikin sadin muhammadu muhammadin ya zuwa kan muhammad ibn muslim ibn shahab domin sahabin hadisin mace ce ma ita ce ummu salama shine hadisin istarqulaha fa innaha nazara hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ai mota mata din nan wata yarinya ai mata tofi akwai abin nan kambin ido a fuskarta to waɗannan sa daga cikin musalsalat masu kyau waɗanda ake karɓar su kai tsaye Al-mu'an'an, ma isnaduhu fulanun an fulan, wanda aka ce an aka faɗa an sai a ce mu'an'an. Me yau kuwa an saba jin haddathana ko akhbarana ko anba'ana sai wani ya zo shi an, to sai a ce sunan shi mu'an'an. Fa minan nasi man qala la yathbutu hatta yasiha liqa'ur rawi li shaykhihi yawman ma. Akwai wanda ya ce cikin malami wanda yake ganin cewa idan aka ji wani ya ce an to wannan an ana ba za a karɓe ta ba har sai an bincika an tabbatar da cewa an taɓa samun wata rana da shi wannan malamin da ɗalibin suka gamu a rayuwar ɗalibtarsu da malamtarsu in ba haka ba za a karɓi an ɗin nan a matsayin inkifa'i wannan ita ce maganar Imamul Bukhari da malaminsa Ali ibn al-Madini kuma ita tafi ƙarfi. Dayar wadda ba wannan ba wa minhum man iktafa bi mujarradi imkanil luqi akwai wanda suka takaitu akan cewa za a iya karba in dai akwai yiwuwar sun gamu shi wancan yace sai an samu tabbacin sun gamu shi kuma wanda yace akwai yiwuwa me yiwuwar shine sun yi zamani daya a ƙasa daya a matsayin wani malami wani ɗalibi to akwai possibility cewa za su haɗu da junansu domin irin sabgarsu ɗaya to muslim shine mai wannan mazhabin ko mazhabin muslim wa kad balaga fi raddi ala mukhalifi muslim bai tsaya iya mazhabin nan ba sai da ya kai matuƙa wajen maishi da martani ga wanda suka saba wa mazhabin nan shi a cikin muqaddima sai muslim bai kama suna ba bai yi ishara ba bai yi irin zantukan da aka saba a yanzu wanda za a ce munafiki ko maki Allah ko tsohon najadu duk bai faɗa ba amma dai maganganu masu kaushi kuma an gane cewa da suwa yake Imam al-Bukhari dai malamin shi duk da yake da a rayuwarsu ta zamantakewa sun samu saɓani Imam Muslim kamar yadda Zahabi ya faɗa a cikin Sunan Nubala yana da hidda mutum ne mai gajan haƙuri za a ce ko mai saurin fushi wato mutum ne dai wanda yake mai wuyar zama yana da saurin fusata aga yayi rigima da az-zuhri akan Bukhari suka yi rigima da Muhammad ibn az-zuhri da zuhri yace duk wanda ya san yana zuwa majalisin wancan malamin da tashi ban majalisin mu Zahabi ko ya tashi muslim ko ya tashi yace an ban muku majalisin da ku ya tafi gida bayan ya tafi gida kuma duk hadisan da ya koya a gun zuhri ya nade su gaba daya a takardu ya daura mu wani mai jaki dan dalibari yace ka kai mai kan shi ya fasa riwaya hadisin ma to kuma daga baya suka bata da Bukhari ba kuma kaga irin duk in kaga mutum irin haka to dama dabi'ar shi ce ko Allah ya gafarta musu saboda haka da yin raddi akan wannan mas'ala bai yi da sauki ba ya tsananta raddi akan ta sosai ya tsananta raddi akan ta shi kuma muslim shi kuma Bukhari wannan ka'idar da ta bi ita ta ba shi dama kuma sai aka kasa kama shi da kuskure shi kuma muslim da bai bi wannan ka'idar ba sai aka same shi da wasu kurakurai da an fi shi gaskiya a kansu shi Bukhari babu inda ya ambata ya ce ga ka'idar shi sai dai a aikace aka gane haka yake a aikace ne kai aka gane shi ba tunda bai da muqaddima ba yi da wani manual na yaye mu'amalarsa amma waɗanda yake yi da su malamai da ɗaliban ilimi da masu bincike yau da gobe suna mu'amalar littafin sun gane take-takensa cewa sai ya tabbatar da kun taɓa gamuwa saboda akwai yiwuwar ku yi zamani da mutum ba ku gamu da shi ba yana faruwa da yawa yana faruwa da yawa da yawa wani ma za ku rayu gari ɗaya da shi ko alƙarya ɗaya a ba ku san junanku ba ku taɓa gama da junanku yanzu misali san da Abubakar Gumi ya rasu 1992 ko Abubakar Gumi ya rasu ni ina SS2 a makaranta ya rasu aga ina yi wayo ko ko a ban taba ganin shi ido da ido kira Kaduna kuma ana Zaria ban taba ganin Abubakar Gumi ido da ido haka wai ko mu gaisa da shi ko mai magana ba idan dai san yana Kaduna kuma ana nuna shi a TV babban malami da tijo Allah ya gafarta mai awu mutuba gaba kawo kuma akwai imkanin luƙi din tunda daga Zaria ma mutane suna yawan zuwa Kaduna tafsirin shi ko neman fatawa ko wani abu to ta iyuwa yanzu Malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mai ni a rayuwa ta su biyu na taba gamuwa da shi ko su uku ne wuce haka kuma ko shi ba gamuwa karatu bane kuma kaga da wayona da girma na yara wannan na kwatance ne akan kaina ma kafin wani to kai ma kwatanta akan haka kuma tanan da tayu ya kamata a ce ka gamu da su din tunda kun yi zamani dai kuma babu gamu din ba dan da zaka ce daga wani in kai shiru kawai sai ya dauka kun hadu ne zaka ce an fulan in ba kai bayani ba sai ya dauka kun hadu ashe abu ne mai yiwuwa sosai ku rayu da mutum sai zama ba ku gamu da junanku watakila a iya garin Azare ina kuma tanan da mu ka taba ganin su kuma kuna rayuwa a gari daya amma tunda wani abu bai gitara za ku hadu ba to ku hadu da su so yana da kyau mu gane wannan lallai takatsantsan din wajen tacewa kamar yadda shi Imam al-Bukhari yayi gwada to yafi fiye da ayi sawar haka kuma a zo a dinga samun matsaloli daga baya thumma bi taqdiri tayaqqun al-liqa yushtaratu alla yakuna rawi an shaykhihi mudallisan sannan bayan kasancewar an tabbata sun hadu din to kuma ya zama an sharanta cewa mai riwayar ne zan ba mudallisi bane idan mudallisi ne in yace an to ba a karba ba sai an bincika fa in lam yakun hamalnahu ala al-ittisali in ba mudallisi bane za a karba akan cewa to ya ji daga gare shi fa in kana mudallisan idan mudallisi ne fal azharu annahu la yuhmalu ala as-sama idan mudallisi yace daga wane an fulan to ba za a karba a matsayin abin da ya ji kai tsaye ba za a karba akan cewa lalle sai an tantance kuma in kana al-mudallisu an shaykhihi dhata lisin an thiqat fala ba'as sannan idan ya zama wato shi mudallis din da yake talisanci daga shehinsa daga malamin sa ya kasance ma'abocin yin talisanci ne amma daga amintattu in yace an fulan to baya fadin haka sai idan ya kasance wannan fulan din wato mutum ne wanda yake mai inganci to za a karba wayin kana za ta dalisin an du'afa amma idan wanda yake ma'abocin tadlisi ne daga masu rauni ayan san tadlisi ko za mu zo kan shi gaba ko da ba sani ba ya guri fa mardudun to wannan za a tun kudi shi wanda yake tadlisi daga du'afa fa idza qala al-walid aw baqiyya idan al-walid ibn muslim ko baqiyya ibn al-walid wadannan su biyu duka mudallisai ne yace an al-awza'i daga Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i yace to wannan idan suka fada haka fawahin ne rauni ne kwarai fa innahuma yudallisani kaseeran anil halka suna yawan tadlisi daga masu rauni sune al-halka walizalika yattaqi ashabu sihai hadith al-walid dan haka malamai masu hadisai ingantattu suke gujin hadisan walid dan muslim da hadisan baqiyya kamar yadda suke hasana kar magana suna cewa ittaqu ahadith baqiyya fa innaha ghayru naqiyya ku tsorace hadisan baqiyya ba su da tsafta yace fa ma jaa isnaduhu bi sigati an ibn jurayj an aw an al-awza'i tajannabu in kaga wato su malamai masu hadisai ingantattu sun guje ma abinda waɗannan mutanen walidu ko baqiyya zai ce an al-awza'i ko an ibn jurayj sun guje mishi ba sa karba wa hadha fi zamanina ya'sur naqduhu ala al-muhaddith al-imam az-zahabi yace to a zamanin mu da muke rayuwa zamanin su kenan karni na 7 ba na 8 yace waɗannan abubuwan zai wuya a yi tantance su fa inna ulaika al-a'imma kal-bukhari wa abi hatim wa abi daud ayanul usula wa arafu ilalaha waɗannan malamai na wancan zamani su bukhari su abu hatim ar-razi su abu daud da sijistani ayanul usula sun ga littafan ido da ido littafan da aka rubuta sune al-usul wa arafu ilalaha, kuma sun san illolin da ke cikin su. Wa amma nahnu fatalat alaina al-asanid, yace mu a zamanin mu isnadi yayi tsayi. Daga zamanin Ibnu Imam Adh-Dhahabi zuwa zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, isnadi yakan kai mutum 10 ko 12. Wa fuqidat al-ibaratu al-mutayaqqina, kuma an rasa zantuttuka, wato waɗanda suke ake da yaqini a kansu. Me ya kunda an san kawai da haddasana ne da an, to yanzu an zo da abubuwa iri-iri mabambanta. Wa misli hadha wa nahwihi dakhala ad-dakhilu 'ala al-hakimi fi tasarrufihi fil musadrak, ce ta nan ne hakim ya samu abubuwa suka shishigo mai wanda suka rikita mishi musadrak din shi, ya tuno wani aiki da sha wahala a bayin shi da abu, ce za a yi mu hakim, daga nan ya samu irin wannan matsalolin. Wa ma rawahu ar-rajulu an akhara lam yasma'ahu minhu aw lam yudrikhu, shine at-tadlis kenan ko at-tadlis shine mutum yayi ruwaito, ruwaitowa shine karaswa, yace wane ya ce ko daga wane, sai ya zama abinda yace din nan bai ji baki da kunne daga wane ba, lam yasma'ahu minhu aw lam yudrikhu, ko kuma bai ma riske wannan ba, bai riske shi ba. Mutumin da yanzu misali aka haife shi wa mun ce 1992 Abubakar Gumero su kunantuwa daga kuma haife ka 95 ne, sai ka ce daga Abubakar Gumi, kaga baka riske shi ba, ko kuma ka riske shi amma baka taba gamuwa da shi ba, sai ka ce daga Abubakar Gumi, kaga kai tadlisi. Ana ganin dan ba za a gane da wuri ba, ana ganin kaman zamanin ku daya, kasar ku daya ko garin ku daya, wannan shi ake cewa at-tadlis. Asalin at-tadlis min dalasil layl, duhun dare. Abin da ake ne ad-dalas shine wato duhu wanda bai yi ƙarfi ba, magudi ake nufi da Hausa, an yi magudi an cakuɗa takaddu, to wannan shi ake cewa at-tadlis. Malamai suna kyama shi sosai saboda a ciki akwai boye gaskiya. Fa in sarraha wa qala haddathana, wanda bai riski wani ba ko bai ji daga gare shi ba, in yace wane ne ya gaya mana, fa hadha kadhabu, ya zama ƙarya yake, ya zama ƙareci, ba za a sake karɓar maganar sa. Amma idan yace an ko qala fulan, ya tsaya iya tadlisin shi kenan, wannan hukuncin shi daban. Amma kada ya ce haddathani ko haddathana, alhalin bai ji daga gare shi. Akwai littafai da yawa na malamai da ake amfani da su suma wanda suka yi bayani akan mudallisai, mafi girman su shine tabaqatul mudallisin na al-Imam Ibn Hajar, wanda ya kasa su wajen kashi biyar iri daban-daban su mudallisai din. Akwai na al-Imam Suyuti, shi ma tabaqatul mudallisin. Aw qala an, wa in qala an uhtumila zalika, idan ku yace an, to sai a dan matsi, a dan kauda kai. Wani zira fi tabaqatihi hal yudriku man huwa fawqahu, sai a duba tabaqarsa ko zai iya riskan na sama da shi. Fa in kana laqiyahu faqad qararnahu, in ya gamu da shi shine abinda aka faɗa a baya, cewa yayi riwaya daga abinda bai ji ba a gun wanda ya gamu da shi. Idan ya tabbata ya gamu da shi, to yanzu ya zama mutasil kenan, matakar baya tadlisi ko kamar yadda tsakanin Muslim da Bukhari din can. Wa in lam yakul laqiyahu, in ko bai gamu da shi ba, wa amkana an yakuna mu'asirahu, amma sun yi zamani daya, huwa mahallu taraddudin, shine za a kai a kawo wajen tantance me ya kamata a yi, ko dan kar a zo a yi sauran yanke hukunci. Wa in lam yakun, idan ko bai gamu da shi ba, fa munqati'un, to munqati'i ne, ka qatada an abi huraira, kamar hadisin qatada ibnu da'ama, idan yace daga abu huraira, to ba za a karba ba saboda bai riske shi ba, bai riske shi ba, haka ba za a karba ba. Akwai wasu cikin tabi'ai da ba su riske wasu sahabbai ba, to ko da tabi'i ne yace daga sahabi, amma in ya zama an tabbata bai riske shi ba, to kaga wannan ba za a ansa ba, sai an tantance. Hukumu qala hukumu an, da qala da an duka ainihin wato matsayinsu guda ne, hukuncinsu ɗaya ne wajen mudallisi ko wanda bai yi liqa'i da wani ba in yace qala da shi da wanda yace an hukuncin sa ɗaya ne wajen wato ba za a karbe su ba wannan shi ake cewa at-tadlis tadlisi iri-iri zai zo faɗa mana su daga cikin sa akwai at-tadlisu shuyukh akwai tadlisu al-isnad shine wannan da ake magana shi kuma tadlisu shuyukh shine mutum ya kira malaman da sunayen da ba za a gane su ya canza musu suna mutum ɗaya ne amma mutane ya kira shi da alkunya mutane ya kira shi da nasaba mutane ya kira shi da kaza ya dinga ta canza mishi suna ko nasaba dan ai dauka malamai ne da yawa akwai kuma tadlisu taswiya wanda zai ji can gaba ya tadlisin ba akan daidai gabar da ake tunani ba waɗannan guda uku ne su ne mashahuran wato nau'in tadlisi tadlisul isnad tadlisul taswiya da tadlisul shuyukh abinda zai baka sha'awa shine malaman hadisi dukkan waɗannan abubuwan da ake faɗa suna nan bil mirsat sun kasa sun tsare da haka sun gano duka abubuwan da mutane suke yi na magudi ko na sawarwara ko na sakin zance sun gano su musu hukunci da haka shi sa suke buga mana misalai da su ina ganin bari mu saurara anan saboda na ga gaskiya yamma ta yi kuma ina ji a jikina mutane sun daina gane ma me yake eh so na ga duk an yi tsoro ne haka kamar ana irin jira a fito da gawa din nan kuma ka san matan nan akwai sayida da za su je gida su yi ma sare abinci ko kuma ba hada rigima bari mu kwana nan insha Allah ƙarfe yanzu a fito gobe eh shida ani ban da inda kaida ta ce ne to sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wasallam na'am.